Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 5 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Ral da Duniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kadin labarai.
Amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran, tana mai yin tirda jami'an gwamnatin Iran. Fararen hula kusan 30 aka halaka a wani harin da aka kai da jiragen sama a wajen Mogadishu, babban birnin kasar Somalia. Sannan rundunar sojin Najeriya jiya Alhamis ta ce to ɗaya daga cikin ɗan matan cibok ɗin nan da ƴan Boko Haram suka sace kusan shekaru 4 da suka gabata.
To ko bayan gaba jin labaran za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kubutar da dubban mutane daga yankin tafkin Chadi. To ko ina makomar waɗannan mutane?
Suna tare da mummunan tafiyin nasu muna binne su bayan mun gama da samu sun zama yi da su.
To waɗannan mutanen daga hannun Boko Haram kuma to da su ne ko kuma a ina aka samu su?
To za ku kuma ji cewar kungiyar Fulani makiyaya ta miyeti Allah ta yi Allah wadai da rikicin jihar Benue wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama, amma kuma sai ta ce
mu ba mu yadda cewa Fulani ne suka wannan madomin a goma local gama baba hillaci rogo local gama baba hillaci to nan kuma fitina ya waro.
A jihar Bauchi kuma tsofaffin ma'aikatan jihar ne suke ci gaba da kokawa akan rashin biyan su kudaden su na gratuity. Jumai Ali kuma na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum wa saurari ga labaran. Amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran, tana mai yin tir da jami'an gwamnatin Iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murƙushe zanga-zangar. Matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da 1000. Wani jami'in fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis ya ce Amurka za ta zakulo irin bayanan da ke buƙatar ɗaukar mataki, za kuma ta dubi yiwuwar ƙara ƙaƙaba takunkumi ga waɗanda ke ƙoƙarin danne zanga-zangar da aka fara a makon jiya. Sannan a Majalisar Ɗinkin Duniya kuma jakadiyar Amurka Nikki Haley ta buƙaci a yi wani zaman gaggawa a yau ɗin nan Juma'a game da wannan al'amarin. To amma ƙasar Rasha da wasu mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na sukar wannan kiran taron da Amurka ta yi, suna cewa wannan zanga-zangar al'amari ne na cikin gida da ba zai zama ko bai zama wata barazana ga zaman lafiyar duniya ba.
Fararen hula kusan 30 ciki har da yara aka halaka a wani harin da aka kai da jirgin sama a yankin gabashin Guta da ke hannun 'yan tawaye a wajen Damascus, babban birnin ƙasar Siriya. Kungiyar kare haƙƙin 'yan Siriya ta Observatory mai helkwata a Birtaniya wadda ke bibiyar yaƙin basasa da ake yi a Siriyar ta ce akasarin hare-haren jiragen Rasha ne suka kai su. Nan take dai babu wani bayani daga sojojin na Rasha wanda ke bayar da kariyan sama ga sojojin gwamnatin Siriya a yaƙin da suke yi da 'yan tawaye. An katse ma gabashin Guta mai kunshe da mutane kusan 400,000 da duk wata gudunmuwa abinci da magani tun daga shekarar 2013. A makon jiya gwamnatin Siriya ta ba da dama ga kungiyar agaji ta Red Cross ta kwashe masu fama da matsanancin rashin lafiya wajen su 29 ciki har da yara 18 da kuma mata guda 4 masu fama da cututtukan zuciya da kansa da koda da kuma ciwon jini. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da a gaggauta kwasar marasa lafiya 500 da kuma kawo ƙarshen samame da ake yi don a samu damar shiga da gudunmuwar abinci da magunguna.
Rundunar sojin Najeriya jiya Alhamis ta ce ta sake ceto ɗaya daga cikin 'yan matan cibok ɗin nan da 'yan Boko Haram suka sace kusan shekaru 4 da suka gabata. Rundunar sojin ta faɗi ta kafar Twitter cewa sojojin da aka girke a garin Fulka da ke arewa maso gabashin ƙasar sun ceto wata yarinya mai suna Salome Fagu. Rundunar sojin ta ce an gano Salome Fagu ne tare da wata 'yar yarinya da kuma wani yaro kuma dukkaninsu na hannun hukuma inda suke samun jinya. Kungiyar Boko Haram ta takalo la'antar kasashen duniya bayan da ta sace ƴan mata sama da 270 daga wata makarantar sakandare a Chibok a ran 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014. Wasu daga cikin ƴan matan sun samu tserewa da wuri, to amma guda 219 sun ci gaba da kasancewa a hannun kungiyar mai tsatsauran ra'ayi.
Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwana ta biyu jere, sakatariyar yaɗa labarai ta fadar shugaban Amurka ta White House ta fuskanci zazzafin tambayoyi a jiya Alhamis daga manema labarai game da wani littafi wanda za a buga a makon gobe, wanda ke nuna cewa a shekarun farko fadar ta kasance cikin rudu karkashin shugaba Donald Trump. Galibin Amurkawa ba lallai ne su damu da wani littafi mai cike da ƙarya ba, martanin Sarah Huckabee Sanders kenan, wadda ta bayyana littafin mai suna Fire and Fury, ta ce wani kurarren ma'aikaci ne ke son yadawa. Kurarren ma'aikacin kuwa shi ne Stephen Bannon, wanda ya taka rawa a zangon ƙarshe na yaƙin neman zaɓen shugaba Trump a shekarar 2016, wanda kuma ya kasance babban mai ba da shawara a kan dabarun gudanarwa a farko watanni 7 na shugabancin Trump. Marubucin littafin Michael Wolff ya rawaito kalaman Bannon sosai a cikin wannan littafi mai shafuka 336. Wani lauyan shugaba Trump ya yi yunkurin dakatar da buga littafin a jiya Alhamis bisa zargin cewa littafin na kunshe da cin mutunci da kuma kasafi, don haka ya buƙaci Wolff da mawallafin littafin su dakatar da buga shi.
Yau Juma'a za a yi fama da wani irin masifar sanyin da ba a taɓa yin irinsa ba, wanda zai yaɗu a faɗin yankin tsakiyar yammacin Amurka da kuma yankin gabar gabashin ƙasar kwana guda kawai da aukuwar wata mummunar guguwa mai baza dusar ƙanƙara, wadda ta jibga dusar ƙanƙara da iska mai tsanani da ambaliyar ƙanƙara duk a yankin tekun Atlantika. Ana hasashen cewa yanayi mai cike da iska mai tsananin sanyi zai addabi wasu manyan biranen Amurka 25, inda ake kyautata zaton za a tafka sanyi mai ƙasa da 40 a ma'aunin Celsius a yau ɗin nan Juma'a, wanda hakan ba kawai yanayi ne mai mara daɗi ba, mai haɗarin gaske ne. Masu tunanin samun rahusa a jihar Florida za su kusha mamaki, don can ma ba sauƙi, da yake ana sa ran ma'aunin yanayi zai nuna da ƙyar za a iya hawa saman Celsius 10 a biranen da a can baya aka san su da zafi kamar Tampa da Orlando.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar sojan Najeriya ta Operation Lafiya Dole da ke aiki a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta kubutar da mutane fiye da 2,200 wanda suka hada da mata da maza da yara a hannun kungiyar Boko Haram. Ga wakilinmu Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Kowa makon jiya ma dai sai da rundunar sojan ta ba da sanarwar cewa ta samu ƴanto wasu fiye da 700 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram din daga arewacin Borno. Irin waɗannan nasarori da rundunar sojan ke bayyana ta samu da wata irin manuniya ne sauran aikin da ke gaban rundunar na ci gaba da kubuto da irin waɗannan mutane da ƴan kungiyar Boko Haram din kan yi garkuwa da su. Major General Rogers Nicholas J. shine tiyata komanda na Operation Lafiya Dole, wanda kuma ya mun ƙarin haske game da irin waɗannan nasarori da suke samu kamar haka.
Eh, yanzu can kusa chat mun yi aiki a can gaba daya da su, kuma ba mutane da wanda suka surrendering ba mutane da kuma muka yi rescue ta wajen sun fi 2,000 a can bangaren can suna tare da mu, muna interview na su, muna bin su, bayan mun gama da samu sun zamu yi da su.
To waɗannan mutanen a hannun Boko Haram aka kubuto da su ne ko kuma a ina aka samu
su? A hannun Boko Haram ne, dama suna tare da Boko Haram sun rike su. So a operation mu a can ya tare da su, ya kafa su, kuma wasu suka gudu, wasu kuma da muka kame su a wajen suka zo da su.
akwai batun Chibogel da kace an samu kula kai wannan karin hasse game da wannan yarinya da aka gano guda daya
mun same ta yau da safe na ne kwaikwai daya akwai ita ne wata kuma dan ba yan makaranta bane dan yan makaranta ne ko dan kuma mun same ta da fara da wani jinjiri suna tare da mai kuna suna asibiti yanzu bayan mun gama asibiti su amma da su mun ba state government to administer din nasu
akwai kamar wanda kuka kame ne a sakamakon wannan aiki da kuke yi a yankin Tafkin Chadi
akwai su jawo ne muka kama ta wajen lecture ba da mutan da suna tare da mu muna investigation bayan mun mu sani zamu yi amma suna tare da mu
akwai makami da kuka gano a wurin waɗannan mutanen
akwai
suna da yawa ko kadan ne
akwai dai
Major General Rogers Nicholas kenan ta ta komanda na operation lafiya dole da kishiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma babu damar ganawa da wannan yarinyar a makaranta na garin Chibok da yan kogiyar Boko Haram din suka sace wanda aka takaita mana cewa sunanta kai zamu tambaya
already name and that's all you have
ke yar Chibok ce me sunanki
Salome Kogo
kina daga cikin da kudi ka makarantar Chibok
rundunar sojan kasar da yana cigaba da bugun kirjin cewa ba za ta yi kasar akuya ba na tabbatar da cewa ta kawo karshen mayakan Boko Haram din da yanzu hakan ke cigaba da nosawa da zuzzuka dan cigaba da fafatawar Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda, kungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta miyata Allah kuma ta yi Allah wadai da mummunan rikici da ya sanadiyar halaka mutane kimanin 30 a can jihar Benue. Wakilinmu Mustafa Nasir Basari na dauke da karin bayani.
A wani taron manema labarai Amina mataimakin shugaban kungiyar Tamiyetti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Boso ya ce lamarin na jihar Benue abin tashin hankali ne a saboda haka akwai buƙatar daukar mataki mai ƙarfi domin shawo kan matsalar wannan tashin hankali da ya addabi jihar ta Benue a dangane da zargin dora alhakin wannan tashin hankali ga Fulani kuwa ga abinda Alhaji Hussein Boson ke cewa
Fulani abinda ya faru da su shine an yi takwace masa dukiya kawai ana gonjo shanunsu ana ci ba a ma kai ga gwamnati kuma matasa marasa aiki sun ta kai masa hare-hare don ka kai ma bai laje makiyayi yana tafiya da shanu ka kwace mai dukiya ai ka kai yaki a kansa don haka mu ba mu yadda cewa Fulani ne suka wannan madomin a goma local government baba hillaci rogo local government baba hillaci to nan kuma fitina ya faru don haka mu ba mu da report cewa Fulani ne
kungiyar Tamiyetti Allah a Najeriya dai ta ce dokar nan da aka kakabawa Fulani a jihar ta Benue ta hana kiyo a fadin jihar ta taimaka wajen ruruta wutar wannan tashin hankali
wallahi daga lokacin da aka kafa doka daga lokacin rigima ya dawo ai an ce kara biyu zaune lafiya
yanzu to meye matsayin ku
matsayin mu a soke wannan doka a bar mutanen mu su koma yanda aka sani su yi kiwo su da noman su don kakannin su ma Benue aka haife su
gwamnatin jihar ta Benue dai ta ce ta kafa dokar hana kiwon ne domin magance matsalar rigingimun da ake samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jihar a halin da ake ciki dai shugabannin kungiyar Tamiyetti Allah a Najeriya sun ce sun garzaya kotu domin ganin an cire wannan doka ta hana kiwo a jihar ta Benue Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustafa. Yanzu kuma a jihar Bauchi tsofaffin ma'aikatan jihar ne suke bayyana rashin jin dadinsu da matsaloli da suka shiga akan rashin biyan su gratuity. Wakilinmu wato Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikatar da ake kira Alhaji Habu Gar kuma ya mai bayanai.
Ita gwamnati ya kamata ta fito fili ta gaya mutane zahirin gaskiya domin gwamnati ba ƙarya ba ce. Mu kullum mu shugabanni na kungiya kamar mu ni da ke akwai masu karɓar gratuity wanda suke jira yanzu sun kai kusan mutum 6,000. Mun sha magana mun yi rubuce-rubuce a kasidu. Mun kuma rubuta ga zuwa wajen sakataren gwamna to har yanzu ba mu sami cikakken labarin yaushe ne za a fara implementing na payment na wannan gratuity.
Wannan gratuity kuna jin tun daga wani shekara ne zuwa wani shekara?
2010 local government, 2011 state government.
Yanzu kudi ya kai kamar nawa ne abin da kuke bi?
Kudi ya cumulatin ya kai kusan biliyon 26. Gaskiya ina kokawa masu wanda suke jiran gratuity a yanzu. Gaskiya wato tausaya wasu da nake yi abin ya ɗauki ɗaki wani zaka je ka same shi ya samu stroke, wani kuma ya makance, wani kuma ya mutu. To a gaskiya ya kamata gwamnatin Bauchi State ta yi kokari wayannan kudade na gratuity ta fara biyan mutane.
Sai dai na su jawabin babban sakataren hukumar tsare-tsare na gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Yahuza Adamu ya ce an tanadi kudade a cikin kasafin kudin wannan shekara domin biyan gratuity.
A cikin kasafin kudi mun sa ai kudi mai yawan gaske sama da biliyan biliyan 7 ko da wani abu
na hada da pension ne wanda yake kowane wata wata ake biya. Ainihin tsuran gratuity nawa ne kuka ware don biya mu?
Okay, kana maganar a cikin wannan biliyan 7 da wani abu din na gaskiya ba da sai in mun dauko takardun ka san da ka haka ba da iya baka wannan figa din ba gaskiyar Allah.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 a nan Washington, ga shirinmu kuma da gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tuna baya. A makon jiya, Dr. Munir Mustapha kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake dauka, wanda ya yi nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtuka a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, ya mana bayani akan yadda zazzabin typhoid ke ci gaba da ciwa a 'yan Najeriya da dama tuwo a ƙwarya. Dr. Munir ya yi bayanin yadda wannan cuta take da sarƙaƙiya da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyar zazzabin da su. To sai na ce da shi kenan sai mutum ya ta zuwa asibiti ana ba shi magani yana sha, amma kuma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu kenan.
Yauwa, saboda da can ya je yana kan magani barkatai, in aka zo aka ba shi na kan ka'idan ma ba lallai ya masa amfanin ta ya dace ba. Saboda haka wannan cutar typhoid wato a kasashe masu tasowa tana kalubale ne babba.
To yauwa, kafin ka ci gaba, likita batun cewa jikin mutum yana bijire ma kaifin magungunan kashe ƙwayoyin cutar da ake jinya da su, ku likitoci bayan da za ku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan?
Wato shine amfanin mutum in ya je shi na farko aka yi masa gwaji ta samu ya ga likita, a samu likita, sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki. Asibitocinmu da yawa ba duka ne suke da cikakkun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba, da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma. Sau da yawa za ka ga a cikin waɗannan matakan, ko ta ɓangaren mara lafiya, ko ta ɓangaren rashin kayan aiki a asibiti, ko rashin wadatattun ma'aikata, sai ka ga an samu mutum ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba. Kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid din, kace ka unga duk wannan in ba a samu ingantaccen gwaji ba, ba za a iya tabbatar da me yake damun mutum ba, sai ka ga ana ta jikaka komo.
To a saboda haka yanzu kafin har Allah ya sa kasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci, saura ya rage ga mutane kenan?
To gaskiya dama matakin farko wanda kasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne. Tsaftar muhalli, tsaftar gida, tsaftar abinci. Kuma tsaftar nan ba zai yi a ce a muhallinka duk yana da waɗannan matsaloli, sannan kai kadai ko da ka yi ƙoƙarinka kai kadai a matsayinka na mutum ɗan adam, to yaduwarta dai za ta ci gaba. Saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli, wanda wani akwai ɓangaren da gwamnati dole ta shigo, kamar masu ɓangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yanda suke, wasu suke noma da ruwan da za ka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikinsa, da dai sauransu matakin tsafta kenan.
To kai magana magudanan ruwa galibi zaka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zubda bolan su.
Ai shi yasa yake da ake bukatar wato tsaftar muhalli abu ne mai mataki da yawa. Na farko akwai na mutum a shikaran kanshi, akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma a fitanan unguwa za su duba da tsaftar muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su, da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya.
To tunda muna batun tsafta ne Dr. Munnar, ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karat ko latas ko kabeji, in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa mai wanke da ya kamata ba ta nan zai harbu da kwayar cutar zazzabin typhoid din. To wace yaya mutane za su yi su wanke idan ka siyo kabeji da latas da ko irin su karat kafin ka ci wani mataki, ya wace shawara za ka bayar na wankewa ko kwa dafa?
Shawarar farko shine mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abu mai tsafta, inda hali mutum ya san, saboda sau da yawa inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba, so kaga yana da kyau mutum ka tantance gunda kake saya, cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta. Bayan nan kaga in ka zo da abinci ne wanda ko yaya dai yana da tsaftar, sai kai kuma ka tashi wanke shi, sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin. Idan wanda za a ci danye ne a zama an wanke shi sosai babu datti a jikinsa, sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke. Idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai, kuma ba a son kamar bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi, kwanan da za ka sa shi da muhallin da zaka sa shi ko kuma in sarrafa shi zaka yi wukar da zaka yanka da wajen da zaka dora in zaka yanka shi ma ya zama yana da tsafta. Dan ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta, shi ma kaga wannan akwai matsala. Sannan bayan abinci shi kanshi ruwan da mutum zai sha yana da kyau ya adu, in baka da tabbas din tsaftar ruwan da zaka sha baka tantance da tsaftar shi ba, kaga sai yana da kyau ka mutum ya tafasa. In ba za ka iya tafasawa ba ko da akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha, wannan shi ma duk yana rajewa. Amma in so samu ne mutum wanda zai sha a ce ya tafasa shi.
San kaga likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai. Nace a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To masu sauraro, a makon jiya Dr. Ladan ya bada amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu, har ma yayi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauki.
Inda ta so mashin duk waɗannan abin da ya kamata insha Allah za ta yi sauki.
To Allah ya sauke.
Amin amin. Shi yasa yana da amfani kwarai a jiya awo, kuma a rinka dun in aka je awo ɗin nan ana iya ba da magunguna ɗin wanda zai taimaka kwarai. Kamar yawancin waɗannan masu rukunonin ko dake ana ba su yawanci kamar irin su kwai da irin su alayyahu da waɗansu abubuwa suna da shi a ciki. Amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo ɗin ana ba da waɗannan kwayoyin wanda zai taimaka kwarai da gaske.
To waɗannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki cha da ba ɗin nan, waɗanne kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata ɗin su riƙa ci yadda ya kamata?
Kamar na ba ɗin da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyahu suna da shi da yawa a ciki. To shi kuma na cha ɗin kamar irin su lemon zaƙi da irin su suma kamar irin su a irin kamar attarugu da irin su da irin miya ɗin nan masu kala irin masu irin kala ruwan kwai da jajaja haka suna da su suma kwarai da gaske.
Kamar hadda tattasai kenan?
eh amma ba wai mutum ya ci haka ba ya ga eh ina riki to amma yau abin da yafi amfani aka je awo din nan akwai kwayoyin da ake bayar wanda zai taimaka kware da zai rage wannan abin hajiya.
A'a to ai da matar ta sai a cikin miya ake likita.
Eh a cikin miya ake sa.
To ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala. To likita tunda muna maganan da tsatsewar hacce ne ga wannan wasiƙa.
To
da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto.
To
to shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne?
To ai tsagewar baki yanda muka yi magana kaman kwanaki din nan. Eh to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwa rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi hajiya. Zai sa bakin mutum ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai ga ma har yana jini.
To kamar wannan rukunonin ba da ca din ne ko ko akwai wasu rukunonin daban?
To shi wannan tsagewan baki dinnan da ba da ca dinnan su ne musamman suke kawo wannan.
To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan?
To na mata in dai mutum na ciki in dai nata kamar ya tana da shi in ta juna biyun ne yake ƙara fitowa sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole ka samu wadannan abubuwan ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan a hajiya.
Ya yi wata tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadon wannan cuta ne?
A'a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi.
To saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi?
Rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke faruwa ka je wurin likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu ilimin kimiyya ana iya daukan jininka a ga wani irin rukuno ne ba ka da su a sosai a jikinka. Yanzu ana iya yin wannan za a iya daukan jininka a gwada shi kuma anan kasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwadawa a tabbatar me ya baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka.
Sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abincin da ya kamata ka riƙa ci. To shi kuma Alhaji Musa Lalo a can layin Gimbiya Fatakwal daga yau abin ya danganci baki ne. Ya ce me yasa leɓen bakin mutum wai sai ya riƙa yin ja?
Leɓen bakin mutum ya danganta abubuwa waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kake ci amma waɗansu kuma yanda Allah ya yi suke na hajiya.
Yawwa.
Wani lokaci waɗansu akwai yanda Allah ya yi su zaga leɓen bakinsu ja jawur ne wannan ba wani ciwo ba ne kuma yanda waɗansu Allah ya yi suke na.
To idan kuma ba ciwo ba ne fa?
Tunda ba ciwo ne indai mutum na tsoma ciwo ne indai kamar su makaikai ko yana jini ko wani abu shine ya kamata mutum ya je wurin likita a duba indai kuma mutum bai tabbatar da ko kawai bakin leɓen bakin ya soma ja ne haka kawai to je a duba likita zai yi bincike ai a duba a tabbatar me ke faruwa.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice Amurka ta yi alƙawarin taimakama masu zanga-zanga a Iran tana mai yin tur da jami'an gwamnatin Iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murƙushe zanga-zangar. Matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da 1000. Fararen hula kusan 30 ciki har da yara aka halaka a wani harin da aka kai da jiragen sama a yankin gabashin Guta da ke hannun 'yan tawaye a wajen birnin Damashku wato babban birnin ƙasar Somaliya. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan Adam ta Syrian Observatory mai hedkwata a Burtaniya wadda ke bibiyar yakin basasar da ake yi a Siriyar ta ce akasarin hare-haren jiragen Rasha ne suka kai.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai kuma canza hantsi kafin mu yi sallama muna taya Jamilu Umar Mazugal da Amaryarsa wato Balkisa Abdullahi ke da murnan ɗaurin aurensu da za a yi gobe Asabar wato 6 ga wannan watan Janairu shekarar 2018 kenan a gidan Sani Abu Minista dake unguwar wato Kudu garin dan Musa kenan a jihar Katsina. Allah ba da zaman lafiya da albarkan aure, sai kuma wato ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma sai Alhaji Umar Faruku na rasuwa guda uku da aka masa, shine na Baba Yawa da kuma Hajiya Atuwa Maitu da kuma Hajiya Amina wato mahaifiyar Alhaji Sanusi Naira kenan. Allah ya ji kansu. A madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka shirya wannan shiri, Baba Yawa kuma ƙiriki sallama, sai da hatsi.